Allahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yau
Lahadi 22 ga watan 11
na shekara ta 2020 miladiya, ga wanda suke bin mu a kwanaki mun dauko bayani na nau'o'i na irin larurori sihiri abin da ya shafi kuma shafa ta aljanu da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu wanda muke ta kokarin a fahimce shi, sihiri na lalata rayuwa gaba daya da kuma larurar salihai. Mun ce sihiri na lalata rayuwa, to akan yi shi dan a bata dukkanin abin da yake rayuwa ne. Duk abin da zai kasance sai da shi ne rayuwa za ta yi daɗi, to shi ne shi wannan sihiri yake lalatawa. Inan duk wani abu da akan yi sihiri a kansa, saboda haka wannan sihiri duk ya haɗe su gaba ɗaya. Irin wannan sihiri yakan kunshi kuma sihirce-sihirce, ko guda 10, ko guda 20, ko guda 30, gwargwadon irin yadda shi wanda yake so a yi wannan sihirin ko wannan bokan, gwargwadon irin yadda yakan yi irin wannan nau'o'in sihirin da yake so a yi wa shi mutumin ko a yi wa ita matar. Maiwa bayanin da za mu yi nan gaba zai sadi a fahimci abu. Idan an ce kuma larurar salihai ce, to ita kuma duk wani abu da akan yi sihiri a kansa, da duk wani abu da shedan ko kuma wani aljini yakan yi saboda cutarwa da dan adam, to ita kun wannan larurar ta hada gabaki daya. Shi yasa wa'annan nau'o'i guda biyu suke da wahalar warkarwa. Abin da yasa suke da wahalar warkarwa saboda rashin sanin su da ba a yi ba. Kadan mun ce sihirin lalata rayuwa duk ya kunshi nau'o'i da ire-iren sihirai da akan yi wa mutum. Mai wa a samu mutane kamar guda 20, kowa akwai irin sihirin da aka yi masa. To shi kuwa sihirin lalata rayuwa, sihirin da aka yi wa waɗannan mutane 20 daban-daban, kowanne sihiri irinsa daban. To kuma shi ne aka dunkule aka yi wa wannan shi kaɗai. Wannan ne ya saka sai a rasa yadda za a yi. Idan ayar Qur'ani ce, idan abubuwan kare samu ne, duk za a zo a yi. Amma sai a ga irin wannan sihiri bai kare ba. Idan kuma an ce ga waɗansu mutane su ma sun kai 20, wani samma aka yi masa wani aljanu ne suka shafe shi, to idan larurar salihai ne, duk waɗannan abubuwan da aka yi mutane 20 daban-daban, ko aljanu suke haddasa musu daban-daban, to kuma sai ya kasance mutum ɗaya ne kawai, shi kaɗai shi ne kuma yake da waɗannan larurorin gabaki ɗaya. Saboda a gane cewa akwai nau'i ire-ire na sihirce-sihirce wanda a kansa za mu yi bayani. Abin da ya sa irin waɗannan sihirce-sihircen da aka yi su, musamman abin da ya shafi sihiri na lalata rayuwa, a gane cewa kowanne sihiri akwai irin alamunsa, sannan kuma akwai abin da yake warkar da shi kaɗai. Saboda haka abin da zai karya wannan sihirin ba shi zai karya wancan ba. Alal misali, an yi wa mutum sihiri na a hauka tashi, to hanyar karya sihirin hauka daban yake. Wani kuma kila an yi masa sihiri ne don saboda a hana shi aure ko a hana ta aure, to hanyar karya wannan sihirin daban yake, ba irin su ɗaya da na karya sihirin rashin lafiya ba, ko karya sihirin wato hauka ba. To haka kowanne sihiri akwai alamunsa, akwai kuma hanyar karya shi. In ba a fahimce shi ba, to idan aka yi maganin sihirin karya wani sihirin daban amma a wannan, to ba zai karye ba. Kuma wannan ba wai sai lalle a sihiri ba, ka'ida ma ta likitanci, ka'ida ta magani, abin da philosophers, scientists da doctors suka tabbatar shi ne, kafin ka ce za ka yi magani, za ka fara bada magani har sai tukuna ka fahimci cutar, ka tabbatar lalle ita ce, sannan kuma ka fahimci maganin ta, ka san lalle lalle shine maganin ba wani ba, sannan ka zo kuma ka bada maganin yadda ya dace da yadda aka tsara, kar ka bari yayi yawa, kar ka bari yayi kada, ma'ana kar adadin abin da za a yi amfani da shi ko yawan sa ya kasance yayi yawa ko yayi kada, kamar inda lokacin da za a yi amfani da shi, awa nawa ne, kwana nawa ne, sau nawa ne a rana, sannan kuma kwana nawa za a yi ana amfani da shi ko wata nawa za a yi amfani da shi, shi ma ya kasance ba a dada ba, ba a kara ba, idan aka rage ba zai yi ba, idan ya wuce zai kuma haddasa waɗansu cutocin, kila ma sun fi waɗannan ɗin waɗanda ake yin maganin, aka tanadi maganin saboda su. Saboda haka, dan saboda wani ya ce ai wannan sihiri, ko kuma watakila an yi karatu wani aljini ya ce sihiri aka yi masa ko sihiri aka yi mata, to sai an bincika an gano wannan sihirin ne, saboda haka indai har kai mai maganin ne, indai har kai likita ne, ai kana da wani mizani, kana da waɗansu ka'idoji wanda zaka iya gaganowa wannan sihiri iri kaza ne amma ba kaza bane, to saboda haka sai ka gano wannan sihiri ne, amma dan saboda an zo an ce da kai sihiri kaza sai ka ce to zaka bada maganin sihiri, wannan ana yin kuskure, saboda mai wa ka bada maganin karya sihirin wanda ba na wannan din bane, ya kasance ka zo kai ka wahala, a ƙarshe ka ji kunya, su kuma an ɓata musu lokaci, sihirin ya ci gaba da yin tasiri, shedanin sun ci gaba da ƙara ƙarfi da kuma samun waɗansu dabaru tunda sun ga ana ƙoƙari a kore su, to kuma sai a zo a ƙarshe a bai ba, a sake zuwa wani gurin shi ma in bai fahimci wanda irin sihirin ba ne, hakan nan za a sha wahalar, wanda da ƙarshe dai mara lafiyan nan ya kasance ya shiga mawuyacin hali, kila ma kuma in ba a yi sa'a ba, a ƙarshe su shekanun bokayen ya kasance su zama sanadiyya da izinin Allah, wato na ajalinsa. Saboda ka lallai ne wannan abin da za a yi maganinsa sihiri ne, wani shafar aljanu ne, a wata cuta ce ta hanyar jini, cuta ta hanyar cin abinci, duk waɗannan cutoci, cutocin abin da ya shafi hanta ne, abin da ya shafi koda ne, abin da ya shafi hawan jini ne, abin da ya shafi HIV ne, abin da STD ne, abin da wato sexual transmitted diseases, irin cutoci waɗanda ake ɗauka tsakanin maza da mata, to lallai lallai kowanne sai ka san shi ne, kuma ka san maganin, kuma sannan an yi maganin daidai irin yadda yawansa yake ko adadinsa yake da kuma adadin lokacin da za a yi amfani da shi, sannan ne zai yi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ya ce kowace cuta tana da magani, saboda haka kowace, in ji annabi sallallahu alaihi wasallama, cuta ya kasance an fahimce ta kuma aka zo aka yi maganinta, kuma aka yi maganin daidai yadda ka'idar ba da wannan maganin take ga irin wannan marar lafiyar, to za a warke da izinin Allah. Saboda za a gane cewa ba kowane magani ne zai magance kowace cuta mai kama da juna ba, wannan shi ne wanda muke fata mutane su da kansu su fahimci wannan bayani, waɗanda kuma suke taimakawa mutane su fahimci wannan bayani, ko ba masu magani ba ne da Alƙur'ani ko da likitoci ne, saboda haka zai taimaka ƙwarai da gaske. Amma mu mukan ƙara har yanzu, bayan ka fahimci cutacce, bayan ka fahimci lalle wannan shi ne magani, bayan kuma ka ba da shi daidai yadda ya kamata, to kuma sai ka dogara da Allah, sai ka koma gare shi kuma ka nemi ya warkar. Kuma har yanzu yadda ka fahimci cutar, ka fahimci magani, kuma ka tabbatar cewa ba maganin ne shi kansa, tsoron kansa yake warkar ba, Allah ne subhanahu wataala, tunda dama shi ya sa cutar, to ka kuma nemi ƙoƙarin ka fahimtar da shi marar lafiyar, haka shi ma ya fahimta, ka fahimtar da waɗanda kuma ko suka kawo shi ko suke tare da shi, su ma su fahimta. Idan imaninku da gaskatawa ta zo iri ɗaya, me yawa ma a take a warke. Amma in ya zama kai ka yadda wannan shine magani, amma shi mara lafiyar shi bai imani da haka din ba, ko shi mai rashin lafiyar ya yadda wannan magani in ka bai zai to, amma kuma kai da ka bashin zuciyarka tana rawa, to duk maganin ba zai yi, ko maganin ba ture ne sai tukunna mara lafiya yayi imani lalle zai warkar da shi sau 60 cikin 100, shi kuma maganin ya karasa 40 din. Haka ka'idar take, lalle warkewa daga kowace irin cuta tana tare da shi kansa mara lafiyar da kuma shi wanda zai bada magani. Idan ya kasance mai bada magani yayi imani da abin da zai bayar, wanda kuma sannan za a yi wa maganin yayi imani da abin da za a bashi, zai kasance ko a tashe ya warke ko da ya fara shikenan kawai ya warke. Amma idan an samu sabani na fahimta to shikenan sai fa ai kai kwana da kwanaki, wata da watanni, shekara da shekaru. Amma an bar wannan likitan an koma wajen wancan, in ba hakan ne imanin su da yadda ya zama daidai ba, to wannan magani ba sai. Nakan kwatanta da misalin a ce ga wata kaza tana shure-shure za ta mutu, kuma ga wuka mai kaifi, wuka mai kaifi ce. To amma idan ba a ɗauki wukan nan aka je aka yanka kazar ba, sai dai ta mutu duk kaifin wukar. Ko kuma a'a, an ɗauki wukar amma an ɗora a wayan kazar, amma mai yankan ƙarfin hannunsa ba zai iya durzawa har ta yanka ba, ba ta yanku ba. To haka nan mu ɗauki, babu yadda za a yi kaza ta yanka kanta da kanta, dole sai an samu abin yankan, kuma sai an samu wanda zai iya yankawa. Wannan shi ne abin nake so na ɗan yi shimfiɗa don a fahimci me ake nufi. Saboda haka idan an ce sihirin lalata rayuwa, mu ɗauka ya ƙunshi sihirai guda 20. Sihirin farko sai ka fahimce shi tukunna, kuma ka fahimci maganinsa, kuma ka fahimci hanyar karya shi, sannan ka yi kuma ka dogara da Allah. Idan ya karye sihiri kuma na biyu, shi ma sai ka fahimce shi, ka kuma san maganinsa, ka san abin da zai karya shi, ka san kuma hanyar da ake bi a karya din, kuma ka bi ta daidai, kuma ka dogara da Allah da kai da mara lafiya, to sannan zai karye. Idan ka ga sihiri biyu, ko da an ɗauka a sati ɗaya zai kare, kaga za a ɗebi lokaci mai tsawo. To shi ne sai Allah subhanahu wata'ala mu kuma sai ba mu abu guda ɗaya, hanya guda ɗaya, yanayi iri ɗaya, wanda duk zai musu ratsar ƴan kaɗanya gabaki ɗaya, ya karya su gabaki ɗaya. Wannan kuma shi ne yake cewa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadl azim. Kenan lokacin da za a ɗauka wajen karya sammu lalata rayuwa, wanda ya haɗo sammomi a ƙarƙashinsa, lokacin dai shi ne kuma wanda za a ɗauki lokacin karya sihiri guda ɗaya. Na ce zai karya a sati uku, to shi ma wannan zai, waɗannan duk za su karye da izinin Allah a wajenmu a sati uku ɗin. In zai karya a rana ɗaya, to mu ma zai karye, duk za su karye gaba ɗaya a rana ɗaya. Shi ne wannan ina faɗar wannan shekaru da yawa, kuma kar a manta fa ƙwarewa ce fa ta shekaru fiye da 50, ba wai na yanzu ba ne, ba na shekara 10 ba ne, ba na 20 ba ne, ba na 30 ba ne, ba na 40 ba ne. Wataƙila masu saurare na ƙila waɗanda za a samu cewar sanda muka fara wannan taimako an haife su, za a samu cewa ƴan tsirari. To haka kowace irin cuta, in shafar aljanin ce, in mayu ne, sai ka fahimci lalle mayun ne, kuma ka san maganin mayun, kuma ka bi hanyar da ake warkarwa da irin wannan maitar, ita ma iri ce, ita ma kuma hanyar warkar ta iri ce. Sannan kuma ka dogara da Allah, kuma bayan shi mara lafiyar ya fahimci wannan maitar ce, idan ya zama cewa wanda zai fahimta ne ba yaro ne ƙarami ba, ko kuma a'a wanda yake kula da shi ya fahimta. Haka ma idan shafar aljinu ce, sai ka fahimci waɗannan irin aljinu ne tukunna. Akwai aljinu waɗanda ramuwar gayya ce ta kawo su, akwai aljinu ɗan ta more, morewa ce ta kawo su, kawai ba wani abu aka yi musu ba, shi wanda suka shafa ɗin bai tankaɗar musu ba, bai ɓarar musu ba, haka kawai don su more kawai su yi dariya, su yi nishaɗi, su nuna fin ƙarfi, to saboda haka suka yi. Wani kuma saboda ramuwar gayya, yila an zuba masa ruwan zafi, yila an taka masa abinci, yila an taka masa yaro, yila an dame su da karatu ana hayaniya, su abun su hayaniya ce su ce sai sun ramuwar gayya, yila mutum ya faɗo daga sama ya faɗa a kansu, su ce sam-sam ba zai ɗoru ba, dan saboda ya faɗa a kansu shi kuma ga halin da yake ciki na cutuwa, kuma bai sani ba, kuma bishiyarsa ce, kuma gonarsa ce, ko kuma wani ce a saboda matarsa ce, sau daga ba zai yarda ta aure ba, ba zai yarda wani aure ta ba, ko ba zai yarda ta haihu ba, ko ya saukar mata da jini, ko kuma a mijinta ne shi, saboda haka ba za ta yarda ya kusanci matarsa ba, ba za ta yarda ya haihu ba, ba za ta yarda ya yi aure ba, ko in ya yi auren ta kashe. Duk irin waɗannan sai ka fahimci wanne ne irin wannan shafar aljannin, wanne iri ne. Akwai littattafan malamai, duk irin waɗanda nake faɗa ɗin nan an zana irin yadda hanyoyin da za ka fahimci cuta iri kaza ko shafar aljin iri kaza, ga alama su shafar iri, ga alama su kuma ga maganinsa. Kowanne akwai symptoms, akwai arak. To idan mun fara, in an fahimci haka, to ga irin sihirce-sihircen da aka yi su daidai da daidai, amma kuma sihirin lalata rayuwa yakan haɗe su gaba ɗaya, shi kaɗai, ko kuma larurar salihai ta haɗe gaba ɗaya da sihirin da kuma shafar aljanin gaba ɗaya. Sihiri na farko, akwai sihiri na ciwala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ciwala, irin wannan sihiri shirka ne. Wato menene ciwala? Shine sihiri na soyayya, sihiri na san jaraba. Wato ya zama mace tana so ta mallaki miji, ko watakila saboda baya kulawa da ita, ko kuma a saboda ta ga yana son wata, ko kuma a gaba ɗaya ba ta so ne ya aure, tana so ta mallaki shi gaba ɗaya sai da ta ga dama da shi. To shine sai a irin wannan sihiri, shine na soyayya, ya zama a nan duniya shi kuma babu wacce yake so sai ita, ba maganar wacce yake so sai dai tata, ba wata mace da za ta ce da shi yi kaza, ya yi in ban da ita, ita yake so ya gani, ita yake so ya taɓa, ita yake so ya kusanta, ita yake so kawai. Wani yakan zama iyakacin wannan matan ne kawai, amma sauran mata su wannan babu irin wannan sihirin a kansu. Wato kenan, wato ya so ta ita kaɗai, yaki duk matansa. Wani kuma akan yi yaki matan garinsu gaba ɗaya, ko yaki matan ƙasarsu gaba ɗaya. Wani kuma akan yi ma yaki mata gaba ɗaya, don saboda akan yi kuskure, jahilan bokaye sukan yi wannan, ko kuma ita matarsu, don saboda makancewa ta ce kawai na so kawai a yi min aiki a kansa, ya kasance baya son wata ƴa mace a duniya. To fa sai ya kasance kuma in ban da ita ba wacce yake so, hatta uwarsa, hatta ƴan uwansa mata, hatta ƴan uwan mahaifinsa mata, ƴan uwan mahaifiyarsa mata, da duk waɗansu aminan iyayensa mata, ko da abokan aiki ne mata, ko da menene inde mata ne, ko da ƴan ajinsu ne mata, duk gabaki ɗaya in ban da ita wannan zai ga babu wacce yake so. Kenan kuma in sun rabu, shikenan ba zai aure, ko in ta mutu, shikenan. To akwai waɗanda suke yin wannan, shine ciwala. Akwai kuma sihiri na at-takhayyul. Sihirin takhayyul shine mutum ya riga ganin abubuwa suna canzawa ba a yadda suke ba. Wannan kamfari ya gan shi baki, wannan abu dogo ne da ganin sa gajere, ko gajere ya gan shi dogo, ko bakin ya gan shi fari, ko farin ya ga ya canza ya koma baki, ko wata kala daban. Wato mutane su riƙa cancanza masa, matarsa ce amma ya ga ta canza, kamar ta ya canza, tana koma wata iri. Irin su ɗaya da irin sihiri wanda masu rufa ido suka yi, sukan yi kuma irin sa ne wanda a lokacin Annabi Musa alaihi salam ya kasance aka samu ƴansu masu sihiri su zo da igiyoyi, amma igiyoyin su koma macizai, sanduna su koma macizai suna haske. Shine sai Allah ta'ala ya baiwa Annabi Musa, shi kuma ta samu mu'ujiza. Su sihiri ne amma shi mu'ujiza ce, hannun safari fat ya fi kendir, sandansa idan ya jefa ta zama maciji, sanda ne amma kai sai ka ga maciji kake gani, igiyoyi ne amma sai ka ga maciji kake gani suna yawo, to akwai wa'anda kawai dabara ce ko irin abinda wa'ansu za su yi kaga sun saka hankici aliyu amma sun fito da kaza to nan kuma akwai dabara ta sauri saurin abubuwa idan da nan in yadda ba za su gane ba to wannan da ban yake shi ma da akwai irin maganin sa wanda idan kai ba zai yi ba hatta irin wannan abu to saboda haka sihiri na takhayyul mutum ya rika ganin abubuwa ba a yadda suke ba akwai kuma sihiri na junud na hauka a inda mutum zai kasance kwakwalwarsa ba ta yin aiki hankalinsa ba ya yin aiki ba zai iya zama guri ɗaya ba ba zai iya yin magana a jere a fahimci abin da yake faɗa ba ba zai zama mai yin abubuwa irin na masu hankali kamar tsafta kamar wanka kamar sa tufafi da tsari ba zai zauna tare da mutane ba da sauran dai irin waɗannan abubuwa ɗin wato wanda ake ganin masu hauka sai nan ba wai muna magana ne akan ga yadda hauka yake kuma ga a san dai akan me ake yin sihiri don saboda a gane duk yawan su ɗin nan kuma akwai wani sihiri guda ɗaya wanda yake yakan haɗe su shine sihirin lalata rayuwa akwai sihiri na kumul wato sihiri na kin shiga jama'a mutum ya zama cewa gabaki ɗaya ya fi so ya zauna shi kaɗai a ɗaki baya son fita baya son magana ko shi kaɗai ya zauna idan ɗaya ya zo biyu ya ga sun yi uku sun huɗu to ko dai ya tashi ko kuma ya yi kamar ya toshe kunnensa duk magana da za su yi ba zai sa baki ba Allah Allah yake su tashi su tafi ba zai rika walwala da kowa ba ko da iyayensa ne ko da matarsa ce ko da abokansa ne irin waɗannan za su samu tangarɗa da abokan cinikinsu abokan hulɗarsu ila malamansu ila abokan karatunsu da sauransu da akwai kuma sihiri da aka yansa na cuta ko dai a yi wa mutum sihiri duk jikinsa gaba ɗaya kamar mutuwar ɓarin jiki ko wata cuta hatta irin suga ɗin hatta irin hawan jinin nan da sauran irin cutoci ko irin fa cutoci akan yi kuma sihiri a kansu cutan nan ta kanjamo da akwai ta sihiri in ya zama cewa yarinyar an yi mata sihirin hana aure ko an masa sihirin hana aure ko dai ya kasance bai samu wacce yake so ko bata samu wanda take so ko kuma ta samu wanda take so amma shi kuma baya son ta shi kuma wannan din ko duka suna son juna amma kuma ƴan uwan wani sun kuma ba sa so ƴan uwan shi yaran ko ƴan uwan yaran suna so amma ƴan uwan yarinyar ba sa so ko duk su hudun din yaran suna son juna iyayensu duk sun yadda a yi wannan aure wani kuma daga waje ya zo ya soke yau kuma sai ya kasance ba a samu wanda zai soke din ba shikenan kuma an shirya za a yi auren kuma sai a ga cuta irin ta zamani kuma ta ɓulla da yake ana cewa aje a riƙa yin test ta ɓulla a jikin wani daga cikin saboda haka dole a haƙura to a lalin irin wannan cutar ƙarya ce mun sha samun irin wannan kuma da izinin Allah an gusar da ita kuma an zo an yi auren mun samu aljanun da suka ce su suka saka yanzu a yanzu kuma sun fitar to saboda haka in an ce sihirin saka cuta to kowace irin cuta saboda haka abinda aka saba dama daga ka gamu da wata irin cuta dama asibiti za a tafi wannan daidai ne maza-maza a ji a bincika a ɗauki ayyawai 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 amma kuma sai a zo sai a yi maganin bi ba saboda ka duk wata cuta da ya kasance gashi alamun cuta kaza ne an fahimci waɗannan alamun lalle na cuta kaza ne tunda cuta kaza ce kamar yadda muka yi bayani abu kaza ne maganin ta kuma ga yadda ake yin magani shi mara lafiyar ya fahimta shi mai bada maganin likita ya fahimta kuma an zo an yi maganin kamar yadda amma kuma bata ji wannan maganin ba sam-sam wataƙila ma abin ƙaruwa ya a canza wata hanyar da ake warkar da irin wannan cuta amma shi ma ya biye ba a haƙura a yi rufarin in zuwa wani asibiti da ake gan ko za su fi ƙware nan muke yaba wa likitoci ƙware da gaske duk sanda suka zo suka yi su iya abin da suka sani sai ga wannan cuta bata warke ba daga ba wani abu da za su ƙara sai su tura a tafi guri kaza mai yiwuwa za su iya ganowa cutar za su iya maganinta haka ya kamata kowane mai yin magani in ka ba da magani ka kaga ba a warke ba kar ka ce sai ka yi ta yi za ka zo za ka ji kunya ya zama ba a warke ba kuma a sa ka a jerin waɗanda aka taɓa zuwa gurinsu ba a warke ba wannan ba zai ƙara dawa ba kuma ba zai gaya kowa ba amma idan aka zo kai ba san biyan bukata ba cuta bata warke ba to sai kaje ni dai iya sani na kenan ku tafi guri kaza ko ku tafi wani guri shikenan me yawa wataran sai ai tunani in wani abu ya fara ci to wancan bai gane bane amma yau mu tafi da wannan ko zai gane a tafi a kai masa wannan larura ko zai gane ya kamata a rika yin haka in ba haka ba za ka zo ka rika jin kunya kuma ka rasa ma wanda zai zo wajen naka asibitin naka ko kuma cibiyar da kake warkarwa da marasa lafiya sannan na shida kuma akwai sihiri da akan yi shi saboda na jin murya kasance mutum ya rika jin murya ko tana bashi tsoro ko tana bashi umarni yi kaza bar kaza za a samu mara lafiyar wanda kawai yi zai ana ce da yi kaza bar kaza ko da ce aka ce ya ki Allah to sai yadda ba zai iya musantawa ba yunus ne za ga waɗansu ma suna sai a gaga mutum kawai ya kashe wani ko ya yanka wani irin waɗannan umarni ne irin waɗannan shaidanun suke baiwa wannan mara lafiya ne kuma ba yadda zai yi ko kuma a ce mutum ya kashe kansa ko a ce yi kaza ko kuma tashi ki bar gida fita sai a ga kawai ta fita a guje haka za a yi ta yi ko kuma ko da yaushe mutum ya rika jin karar ko tsuntsu ko wani garangaran akan kan daki ya rika jin motsi ko ana jehowa duwatsu ko ana jehowa ko ana barbado kasa ko ana buga kan daki ko ana buga kofa da mutum zai fita kuma ba zai ga komai ba ko ya ji ana magana ko ya ji ana rada ko ya ji ana kida ko ya ji ana waka ko wani tsuntsu yana kuka wani kuma ma tsuntsun ganinsa za ka duk inda ka tafi a duniya wannan tsuntsu yana binka ko ganin waɗansu ƙwaro waɗansu turbai ne waɗansu mage ne ɓeraye ne kadangaru ne duk irin wannan sihiri ne wanda ake na hatif akwai na hatif wato wanda ke na namuriya wanda mutum zai yi rika ji akwai kuma wanda ya kasance na gani irin wannan kayan da muka faɗa da ganin abubuwa kana ganin tsuntsu yana binka alhalin kun ba tsuntsun bane fa amma kai duk amma ya hana ka sakat ko kana daki in ka leka ta window sai ka gano shi yana kallon ka ko suna kallon ka ko kai ta ganin kadangaro a cikin bango in ka kwanta bacci ma ka gan su ko a rika jifan gida a rika cewa to a tashi abin a gidan yake to duk akwai irin waɗannan sihiri din waɗanda suka yi su sun san dalilin da yasa suke wannan wannan shine kaman wato na iri na shida kenan iri shida insha Allah za mu ci gaba da kawowa sauran sihirce-sihirce din don a gane cewar daban-daban suke amma ko da guda shidan nan ne aka ce an haɗe mutum su gaba ɗaya a lokaci ɗaya babu shakka mai magani zai diririce shi sa za a samu cewa waɗansu su kansu malamai ne amma kuma sai irin wannan sihirin mai yawa ya same su sai sai duk abin da suka sani amma kuma yana nan kamar tun da Allah ya wuta ce aka zuba mata kanansa to shi irin wannan ne aikin nake cewa duk wani abu da aka sani in ce da za a karanta ayatul kursi miliyan irin wannan a yadda muka jarraba cewa ba za a samu lafiya ba da za a sauke qur'ani dubu nawa da za a tafi maka madina a yi ziyara a sha ruwan zanzam a yi tawafi wataƙila ma idan aikin hajji ne har a yi aikin hajjin amma sai dai a dawo da irin wannan larura ɗin don saboda waɗannan abubuwa da muka faɗa ke suna magance abu ɗaya a sihiri ɗaya wanda ya magance sihiri ɗaya to amma sihirce sun suna da yawa ko kuma idan larurar salihai ce iblis ne da kansa shi ko ayatul kursiyin a bakinsa aka ji falalarta da farko kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da ya faɗa haka ne idan qur'ani ne akan idansa aka saukar da qur'anin da sauran littattafai na sama da annabawan duk akan idansa ne an kuna sanin da cewa annabi adam ma lokacin da aka gina shi kafin ma a busa mar rai iblis din yakan zo wucewa sai ya gan shi ya ma kwankwasa cike wannan aka busa wannan rai za a yi rigima duk kan ai komai ya sani iblis din nan ba wai ordinary ma wato mala'ika bane shugaban ma mala'iku ne kafin ya ƙi yin biyayya ya yi sajada ga annabi adam a rage masa matsayi amma har yanzu komai da komai nasa yana nan tunda ya roki Allah subhanahu wataala rabbi anzirni ila yawmi ka jinkirta min ko kuma la ina kartai wannan da har akan sa ne wato kai min dumushi kai jizmisin ina a matsayina na shugaban mala'iku to shikenan la ina kartani ila da za a ce ka jinkirta min kar ka kashe ni har tashin kiyama la hatani kanna zuriyatahu illa qalila sai na batar da na cutar da zuriyarsa in ban da yan kada kamar wanda Allah ta'ala ya faɗa gaba inna ibadi laysa laka alayhim sultan kamar yadda yake a suratul isra'i ai bayina baka da iko akan su to in shi ne da kansa yaga wannan yaron ko wannan yarinyar ko wannan mutumin zuwa gaba za su cika duniya da adalci da taimako da shiriya da faranta bayan Allah rai to duk hanyar da zai bi ya ga bisa kai wannan matsayin da zai bi sai dai kuma ikon Allah ya taka masa birki dan bai isa Allah ya ce yayi niyyar abu ya kaddara shi kuma shi zai hana ba dole sai an samu sanadi wanda zai gaza kuma shi Allah subhanahu wataala ya zartar da abin da ya niyya din amma nake cewa amma bi ni'imatar rabbika fahaddith Allah ya samu dace ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema 0803552958 0803552958 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.